écouté.
Le suivant.
Sashen Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Hauwa Sharif ce tare da Maryam Dauda. Da sauran abokan aiki miki farin ciki sake kasancewa da ku. A wannan shirin na daren yau Asabar 28 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin shirin na wannan lokaci za ku ji cewa a ƙarshe dai gwamnatin Amurka ta aminta cewa ta tabbata an hambarar da shugaba Muhammad Bazoum daga karagar mulki kasar Niger. Don haka ne ma ta yi na'am da majalisar PNSP a matsayin sabuwar gwamnatin kasar. Muna kuma tafar da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Almasi Garba. Amma da farko ga Maryam Dauda da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Kiraye-kirayen neman zaman lafiya na karuwa a yayin da wutar rikicin Isra'ila da Hamas ke ci gaba da ruruwa. Lamarin da ya jefa rayuka da rayuwar miliyoyin Falastinawa farar hula da suka makale a Gaza cikin hadari. Volker Turk, shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Ɗinkin Duniya, a wata sanarwa da ya fada a jiya Juma'a, ya ce akwai buƙatar a kawo ƙarshen tashin hankalin. Turk ya yi gargaɗin cewa mutane miliyan 2.3 da aka yi wa ƙawanya a Gaza na fuskantar bala'in jin ƙai, waɗanda kuma ya ce suke fuskantar hukuncin da ya shafi kowa. Hukuncin gama gari laifin yaƙi ne. Dole ne Isra'ila ta daina ɗaukar hukuncin da ya shafi kowa kan ɗaukacin al'ummar Gaza a cewar shi. Isra'ila ta faɗa a yau Asabar cewa za ta bar manyan motoci ɗauke da kayan abinci, ruwa da magunguna su shiga Gaza, abinda ke nuna yiwuwar tsagaita wuta a ruwan bama-baman da take yi aƙalla a yankin iyakar ƙasar da Masar, ta inda ake shigar da kayan agajin jin ƙai. A gefe guda kuma, Sakataren Janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a yau Asabar ya faɗi cewa ya samu ƙwarin gwiwa saboda ci gaba da kiraye-kirayen da ƙasashen duniya ke yi na nema a tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, sai dai kuma maimakon tsagaita wutar ya yi mamakin ganin zafafa kai hare-haren bama-bamai da ba a taɓa gani ba a baya a ziran Gaza. Dole ne a sauya wannan yanayin, a cewar Guterres a cikin wata sanarwa. Ina nana ta kira a cimma tsagaita wutar jin ƙai ba tare da ɓata lokaci ba, a kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharaɗi ba, sannan a kai agajin jin ƙai a matakin da ya dace da buƙatun al'ummar Gaza, inda a idanmu muke ganin mummunan rikicin jin ƙai na faruwa. Shugaban na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kai wata ziyarar baza ta Doha, babban birnin Qatar, a yau Asabar. Akan hanyarsa ta zuwa taron sauyin yanayi a ƙasar Nepal, ya gana da Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani, inda suka tattauna akan batun rikicin. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata matashiya mai suna Armita Jaravan, 'yar shekaru 16, ta rasu bayan wata arangama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro dangane da saba dokar sanya hijabi ta Iran, a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA a yau Asabar. A makon da ya gabata an bayyana cewa kwakwalwar Jaravan ta daina aiki bayan da ta samu rauni a ranar 1 ga watan Oktoba. Mutuwar matashiya Masa Amini, 'yar shekaru 22, a hannun 'yan sandan da'a a watan Satumban shekarar da ta gabata, ta janyo zanga-zangar nuna ƙin jinin gwamnati da ta rikide ta koma nuna adawa da mahukuntan Iran mafi girma da aka gani cikin shekaru da yawa. Dama ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama ne suka fara bayyanawa jama'a cewa an kai Jaravan da asibiti, inda suka sanya hotuna a kafafen sada zumunta da suka nuna Jaravan kwance ba a cikin hayyacinta ba. An sanya mata abubuwan taimakawa wajen numfashi da kuma bandeji a kanta, sai dai kamfanin dillancin labaran Reuters bai tantance sahihancin hotunan ba. Iran ta musanta cewa Jaravan ta ji rauni ranar 1 ga watan Oktoba a wata arangama da 'yan sandan da'a da ke tabbatar da ana kiyaye dokar yin shigar musulunci ta tilas a Tehran. 'Yan sandan ƙasar Serbia sun kama mutane 6 sun kuma kwace makamai masu sarrafa kansu bayan wani harbi da aka yi tsakanin bakin haure a kusa da kan iyakar ƙasar da Hungary, har mutane 3 suka mutu, wani kuma ya jikkata. 'Yan sanda sun ce da yammacin jiya Juma'a sun kama tare da tsare wasu 'yan kasar Afghanistan su hudu da 'yan kasar Turkiya su biyu da ake zargi da mallakar bindigogi da ababen fashewa ba bisa ka'ida ba. Sai dai nan take ba a san ko za a tuhume su da laifin harbi ba ko a'a. A safiyar Juma'a ne ake kyautata zaton arangamar ta faru tsakanin gungun bakin Hauran a wani kangon rumbun ajiyar kayan gona da ke kusa da ƙauyen Horgus. Jama'an 'yan sanda sun kai samami a yankin inda suka kwace bindigogi masu sarrafa kansu guda biyu da albarusai. Sanarwar ta kuma ce sun gano bakin haure 79 da aka kai wasu cibiyoyin tsare baki. Rahotannin tashin hankali da fadan bandaga sun zama ruwan dare a kusa da iyakar da ke tsakanin Serbia da kasar Hungary wadda mambar tarayyar Turai ce. Dabban bakin haure dai na yada zango a yankin suna neman hanyoyin tsallakawa da taimakon masu safarar mutane.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na Maryam Amurka a birnin Washington DC. Madalla zan faro shirin na wannan lokaci ne daga jamhuriyar Niger. Inda gwamnatin Amurka ta aminta cewa ta tabbata an hanbar da shugaba Muhammad Bazoum daga karagar mulkin kasar ta Niger. Don haka ne ma ta yi na'am da majalisar CNSP a matsayin sabuwar gwamnatin kasar. Ta kuma ja kunnen shugabannin sojin mulkin kasar da kuma kungiyar ECOWAS da su dare teburin tattaunawa. Ga wakilin sashen Hausa na Murya Amurka, Sulaiman Mani Barma da cikakken rahoto.
We recognize that President Bazoum has been deposed.
Mataimakiyar sakataren Amurka mai kula da harkokin Afirka Molly Faye kenan a yayin taron manema labaran da ta kira ta bidiyo da 'yan jaridar Niger ta hanyar ofishin jakarancin Amurka a wannan kasa. Jami'ar diplomasiyar ta sanar cewa Amurka ta yarda cewa lalle ne an kifar da shugaba Muhammad Bazoum daga kujerar shugabancin Niger, abinda ke nufin gwamnatin Amurka ta yi na'am da majalisar sojoji ta CNSP a matsayin sabbin hukumomin da ke rike da madahun ikon wannan kasa bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli 2023.
And we recognize that the CNSP are the authorities running the country of Niger at this time.
Wannan yasa Amurka ta buƙaci sojojin CNSP su fara duba hanyoyin mayar da Niger kan tafarkin demokradiya.
I want to send the message that it's time for negotiations to begin.
Molly Faye ta ce sakon da nake tafa da shi shine lokaci yayi da ya kamata a soma tattaunawa, da kuma a ɗaya gefe ya kamata a san waɗanne irin ayyuka CNSP ke sa ran gudanarwa don mayar da Niger kan mulkin da ya ta'allaka kan tsarin constitution wato demokradiya. Sannan ina ƙara jaddada muhimmancin farfaɗo da hulɗa tsakanin Niger da kungiyar ECOWAS, wacce kamar yadda aka sani ta yi tsananin taɓarɓarewa. Muna ba da ƙwarin gwiwa akan maganar sake sabunta hulɗa a tsakanin
and we are trying to encourage a partnership that is renewed between ECOWAS and Niger.
Amurka babbar kawar Niger a yakin da ake gwamzawa da 'yan ta'addan yankin Sahel na da sojoji 1,100 a jihar Agadez da ke arewacin kasar. Samun goyon baya daga gwamnatin shugaba Biden a rikicin da ya sarke bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli wani mataki ne da ka iya karawa majalisar CNSP gwiwa a wannan lokaci da manyan kasashen duniya da kungiyoyin kasa da kasa suka mayar da ita saniyar ware, yayin da illolin takunkumin sai da yawo da na iyomuwa ke shafar al'amuran jama'a na yau da kullum. Sulaiman Mani Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sulaiman Mani Barma da wannan rahoto.
Thank you.
sauraro ka da dai a shagala ana saurare shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka duk sanda ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com yanzu kuma ga Ibrahim ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku inda a yau za a ji kashi na biyu na kuma na ƙarshe na tambayar da Kabiru Shu'aibu Gwammaja yayi da bakin shi
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan daga bakin mai ita mai cewa
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu Sunana Kabiru Shu'aibu Usman Gwammaja dake nan Kano Nigeria Ni masauraran shirin ku ne VOA Hausa ina mika sabon gasa ta gare ka Malam Ibrahim Almasi Garba ranar 27 ga wata da daddare naji hirar da Malam Saninna yayin da wani mai fashin baki daga America mai suna Alhaji Garba Suleiman wanda ya fashin baki akan kwamitin nan na mutum 12 wanda shugaban kasar America Joe Biden ya nada a cikin sa har da mutum biyu daga Nigeria domin ya zai a ce da Africa gaba da kuma wasu kasashe na Nigeria na Africa baki daya ina tambaya guda uku ga wannan fashin bakin tambaya ta farko shine me yasa mutanen da suke zaune a kasashen duniya kamar su America China Ingila Faransa Germany me yasa ba su dawo su tallafa kasashen su na Africa ba tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu menene tunanin su na rashin dawowa kasashen su tambaya ta uku shine ko ba za su dawo ba ya kamata a ce su ringa kunso suna turo shawarwari ga gwamnatocin Africa musamman Nigeria domin yace za a inganta rayuwa da kuma tattalin arzikin Africa saboda kaga su wayannan wanda suka zara sun gogaba za a ce kamar gogaggu ne sun turturo da shawarwari yace za a inganta rayuwar mutanen Africa
nagode sosai Kabiru Shu'aibu Usman daga nan Kano Nigeria to idan mai tambayar Malam Kabiru Shu'aibu Usman Gwammaja Kano da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da muka samo daga shi kansa wanda aka yi hirar da ta janyo tambayar da shi wato Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka wanda zai dan koma baya ya dora daga inda yake cewa
ba wai ba ma so mu dawo bane irinmu muna so mu dawo muna so mu amma akwai abubuwa da yawa da ke dakushe niyyarmu tunaninmu na rashin zuwa din tambayar sa na farko kenan amsar shi na biyu da zan bayar akan tunani da yace me yasa ba mu sha'awan dawowa zan ba da misali guda daya ga tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru Irfa'i akwai lokacin da shi Nasiru Irfa'i yayi wani taro a Arewa House wanda ya sama wannan taro da suna wato yana so ya gina Kaduna state jihar Kaduna cikin kwana daya da kobo daya sim din wato wannan taro da aka yi kenan to Allah da ikon sa lokacin ni kaina na je Nigeria wannan na so in ba da misali ne ga tambaya ko kuma an ansa tambayar sa ta biyu wannan taro da mai girma gwamnatin jihar Kaduna Nasiru Irfa'i yayi a wannan lokaci bayan an gama jawabi an yi komai da komai yayi bayanin yadda zai yi ya haɓaka Kaduna yadda zai gyara Kaduna yadda zai wayewaye sai na tashi neman tambaya wanda wannan tambayan da nayi waɗansu ba su ji daɗin ta ba waɗansu kuma da suke son ci gaba sun yi na'am sun yi murna da ita to shi shugaban ƙasar America Joe Biden irin waɗannan abubuwan yake so ya ji daga bakin wanda duk yake daga Africa Nigeria ne, Ghana ne, ina ka fito, Kenya ne, Tanzania ne, Nigeria ne, yana so ya ji irin wannan shawarwari da za a ba gwamnoni, chairman na local government, councilori, kai har zuwa shugaban kasa, wanda wannan shawara ne mu za mu taimaka mu ba su. To tambaya da nema Malam Nasiru Irfa'i a wannan lokaci. Sai na ce mishi, mai girma gwamna, ka ce za kai kaza, za kai kaza, za kai kaza. To mun ji amma mu a nan America yadda muka ga ake yi don ci gaba kuma ba America kaɗai ba kasashen duniya daban-daban gwamnati ba za ta ɗibi kuɗin jama'a da watan azumi a ce an kai mu commissioner wane kayan abinci gidansa ba a dauki kayan jama'a duke jama'a a ce an kaima ba ina musu bakin ciki bane ba ina abin ba na son faɗi sunan waɗanda aka kakkaima wannan kayayyakin abinci da watan azumi shi talakan dake kasan nan ko kuma dake jihar Kaduna waye san da shi waye bashi wannan tallafi da ake bayarwa sai nace to in har kace zaka gina Kaduna state cikin kwana daya da kobo daya wannan kudaden da za a ciccire a babba wannan mutane wanda ke sana da shi ba su da shi bane ya za a yi tambaya na farko da neman nasuru ke nace misali akwai kudaden da ake cilewa a ce an biya ma waɗansu an tura su aikin haji ni musulmi ne ba ina bakin cikin a ce an cire kuɗi an tura mutane su je aikin haji ba wanda bai da kuɗin fa bai kuma san kowa a gwamnatin ba bashi da hanyar da za a biya mishi an cuce shi an zalunce shi ba haka ya kamata ai ba a kasashe masu tasowa wanda suka ci gaba kamar America England Germany France da sauransu ba haka suke yi ba kuɗin nan na kowa ne to amma waɗansu ɗan tsariran kaɗan dan commissioner ko jikan commissioner ko dan famsa ko dan sarki kaza ko dan mai anguwa kaza ko kuma a mun yi banga an ci zabe ko mun yi sama da fadi an ci zabe saboda ka su zamu kai haji to wanda ke baya baya aikin hajin fa aya za'i da su kaga an ɗebi kuɗin jama'a an ba su amma masu sauraron mu sai dai hakuri abinda nake ansa tambayan wannan bawan Allah daga Kano Gwammaja misali nake bayarwa a tunanin mu abubuwan da nema wannan gwamnati tambaya kinan a wannan lokaci wannan ba ci gaba ne an kwashi kuɗin jama'a an ba waɗansu wanda za su iya yi da kansu wannan kenan na sake mai tambaya kamar kuɗin raguna da ake da sallah babban sallah a sai raguna a kwashi a kai gidan wani a kai gidan wani ba zan faɗi ko gidan su waye ake kaiwa ba a gwamnatance ma a jikinsu to Allah da ikon sa kuwa wannan magana da nayi wallahi mai girma gwamna ya ji dadin ta kuma da ya hau ba wani na hana shi ba yayi aikin da ya daidai gurgudo wato ni ba ina goyon bayan shi bane nan kuma ba wai ina mai kamfan bane ina ansa wannan tambaya ne irin abin da ya kamata a rika yi wanda yake za su ba gwamna shawara to wannan kenan kadan daga cikin abubuwan da zan iya fadi kenan na bada misalin abin da wannan tambaya ta biyu na wannan bawan Allah ne yayi tambayar sa ta uku to menene yake sa ainihin ba mu so mu dawo to tambaya ta Mallam Kabiru Gwammaja shine ba yadda za a yi shekara da shekaru ina aiki a nan a America na san yadda ake tafiyar da aiki ko na daukan kashi ne idan kai lattin minti 5 baka zo aiki ba wallahi za su cire minti 5 dina cikin albashinka idan ka tsaya na minti 5 kai overtime za su biya ka minti 5 dinna to yanzu misali ni dinna sai na ce ina sha'awar in dawo in zo Najeriya in yi aiki ko wani gwamnati ce ya sa ni a wani wuri ya sa ni a aiki to karshen ta tsoron mu shine ko dai wani zo ya kashe ka a gida ya halaka ka ko kuma a tasa ka gaba a ta maka tsire-tsire da sauransu a ta zagin ka wani ma aka ji ana ta maka yasin a ce gashi-gashi ka zo ka hana su abin da ake yi to anan a kasashen waje Ingila ne Germany ne France Italy ba haka ake tafiyar da aikin gwamnati ba in ka zo aiki a biya ka in baka zo ba ba za a biya ka ba sannan in ma har ya zama na kai kwana ɗaya biyu baka zo ba karshen ta ko a dakatar da kai ko a baka takarda wanda ake cewa verbal warning a Najeriya ba shi yiwuwa yanzu wani shugaba in yace zai hukunta wani wanda ya yi laifi mai kama da haka to an tasa shi gaba kenan karshen ta ma sai sun halaka shi to yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke hana duk wani wanda yake kasan waje in diaspora kamar irin mu ya zo ya ce zai yi aikin nan yanzu misali aka ce an bani wani mukami ba a jihar ba ko a local government ne wallahi karfe 7 na yin an ce karfe 7 ne zuwa karfe 3 aiki karfe 8 ne zuwa karfe 4 aiki 7 din nan kafin ta yi na zo ina kofa office na leka na ga waye zo waye bai zo ba ko kuma an sa wanda za su duba su gani haka yake faruwa nan America a nan America ma akwai agogon da zaka je ka danna ka nuna lokacin da ka zo in ka tashi ma ka je ka sa to yanzu idan ka zo aka kawo ka daga America ko Ingila ka dade kana aiki a wurin nan ka je to ka dinga rikici da mutane kenan ina fatan masu sauraron mu da mai wannan tambaya Kabir Gwammaja kuna jin wannan ansan dalilan da yasa wanda suke kasashen waje suka kware da aiki suka sanya za a yi aiki ya za a tafiyar da aiki ya za a zauna lafiya ya za a ci gaba talaka ya ji dadi to ba za a yi ba saboda duk wanda yake nan America ko Ingila ko Russia kamar yadda nake fadi ko Italy ko Germany ko France ko Dubai ko ina kace dan Nigeria ne kai dan ina ne inda daga Africa kike kace ka koma gida ballanta ma musamman Nigeria zaka yi aiki to sai ka sadakar da ranka domin muddin wani ya zo baya zuwa aiki ka dakatar da shi to an tasa ka gaba kenan ran da ko ya duba ya ga bai ga alert ba bai ga albashin sa ba ya shiga to ya dinga zagi kenan shegu gwamnati ɗan iska sun ki biyan mu albashin mu sun ki ba mu kai ku kai wajen sati uku baka je aiki ba sati uku sati biyu sati daya baka je aiki ba ba wanda kuma zai hukunta ka shi kanshi shugaban wurin aikin naka bai zo aiki ba ballanta na san waye ya zo ko kuwa bai zo ba to kaga mu irin mu da muka zo muka aikin nan ba za mu yadda da wannan ba za mu jajirce ne mu tsara aikin mu ga an yi aikin ya ya kamata a yi ya ne ne bai kamata a yi ba to masu sauraron mu da mai wannan tambayan ka ji dalilan da duk wani indirect fara da ke kasan waje yace tunanin tsoro ko kuma shakkan dawowa banda wannan ɗan siyasa ko gwamnati ta ce za ta baka wani mukami wanda sun san eh zaka iya yi to su za su fara fitowa su ce ba ai banga da shi ba ba ai campaign da shi ba ba a je wurin siyasa da shi ba ba ai komai ba bai wahalan siyasa ba ya kawo za a dauki mukami a bashi wannan abun ya faru da ni saboda ni nake bada misali akan abubuwan da yake faruwa saboda wannan tambaya da wannan bawan Allah yayi dalilin da yasa kenan mutane ba su sha'awan su dawo suna da kuma tunanin da yadda za su yi su bayar da gudunmawar su ne yadda za a ci gaba to amma gudun irin haka yasa kowa yake tunanin dawowa din ya ce ya zo ya taimaka masu sauraron mu saboda karancin lokaci wato dalilan suna da yawa amma a takaice wannan kawai za mu iya gabatarwa a wannan lokaci sunana dai kamar yadda na faɗi Alhaji Garba Suleiman Krako madakin Samunaka a huta lafiya
to sai aka kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Alhaji Garba Suleiman madakin Samunaka da producer mu Julie Lazarus Gresham da kuma injiniyan mu ne yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam
yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni tare da Salisu Lazo
wasanni a takaice
san Aston Villa da Everton Anwar El Ghazi ya rasa kontrakin sa amen saboda wani sako da ya wallafa a shafin dandalin sada zumunta game da rikicin Israel da Gaza shi kuwa dan wasan gaba na Inter Miami Lionel Messi ya kama hanyar lashe wata gagarumar kyauta an zabi Lionel Messi cikin jerin sunayen wadanda za su iya zama gwarzon dan wasa sabon zuwa na gasar kwallon kafar Amurka ta Major League Soccer da wasa shi da kacal da ya doka wa Inter Miami kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wadda da alama ta samu sauyi mai amfani a wannan kakan ta ci gaba da samun nasara a gasar Europa inda ta kama plus ta Faransa ta lalasa da ci 5-1 a wasan rukuni Romelu Lukaku ya ci kwallaye a wasa na 14 a jere a gasar Europa a daren Alhamis a wasar da kungiyar sa ta AC Roma ta doke ta Faranta ta kasar Czech da ci 2 da nema kungiyar kwallon kafa ta Tottenham ta ci gaba da zama daram a saman teburin gasar Premier da maki 5 inda ta ci gaba da nuna fajintar ta a gasar ta bana inda ta doke Crystal Palace da ci 2-1 Tottenham sun taki kyakkyawar sa'a a kwallon da suka ci ta farko inda kwallon ta doke mai tsaron bayan Crystal Palace Joel Ward ta kuma shige raga jim kadan bayan kuskuren da Ward yayi captain din Tottenham Son Heung-min ya zura kwallo ta biyu a ragar Crystal Palace Tottenham dai ta ci gaba da samun nasarori a karkashin jagorancin kocin kungiyar Hange a karshen makon nan ne dai mai tsaron ragar Bayern Munich na Jamus Manuel Neuer zai dawo taka leda sama da watanni 10 bayan raunin da ya samu a kafarsa Neuer mai shekaru 37 ya samu rauni ne a watan Disamba na shekara ta 2022 kuma ya dawo horo a kungiyar a karshen watan Satumba da ta gabata dan wasan gaba na Arsenal Gabriel Jesus na iya yin jinya na yan makonni kadan bayan gwajin da aka yi masa ya tabbatar da rauni da ya samu a kafarsa inji coachin sa Mikel Arteta ita kuwa Newcastle na cikin tsaka mai wuya duba da yadda mahukunta suka dakatar da Andre Tolani daga buga kwallo har zuwa watan Agusta na shekara ta 2024 wani babban abin tashin hankali ne ga Ede Hawi wanda ya rasa tauraron sa na wannan bazarar bayan da ya fitar da zunzurutun kudi har fom miliyan 52 kan dan wasan da ya fi kowane dan wasa tsada a Italia babban fata su zo ga tsohon captain din Milan amma yanzu saboda club din sa ne ke biyan kurakuren da yayi a baya musamman idan aka yi la'akari da jerin sunaye masu rauni anan za mu jabirki a wannan makon Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
a gaida Salisu Lado da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
Kiraye-kirayen neman zaman lafiya na karuwa a yayin da wutar rikicin Isra'ila da Hamas ke ci gaba da ruruwa lamarin da ya jefa rayuka da rayuwar miliyoyin Falastinawa farar hula da suka makale a Gaza cikin hadari Volker Turk shugaban hukumar kare haƙoƙin bil'adama a Majalisar Dinkin Duniya a wata sanarwa da ya fadda jiya Juma'a ya ce akwai buƙatar a kawo ƙarshen tashin hankalin Talk ya yi gargadin cewa mutane miliyan 2.3 da aka yi wa ƙawanya a Gaza na fuskantar bala'in jinƙai waɗanda kuma ya ce suke fuskantar hukuncin da ya shafi kowa a gefe guda kuma sakataren janar dan majalisar dinkin duniya Antonio Guterres a yau asabar ya faɗi cewa ya samu ƙwarin gwiwa saboda ci gaba da kiraye-kirayen da kasashen duniya ke yi na neman a tsagaita wuta tsakanin Isra'ila da Hamas sai dai kuma maimakon tsagaita wutar yayi mamakin ganin zafafa kai har-haran bama-bamai da ba a taba gani ba a baya a zirin Gaza dole ne a sauya wannan yanayin a cewar Guterres a cikin wata sanarwa Ina nana ta kiran a cin matsakaita wutar jinkai ba tare da bata lokaci ba a kuma sako mutanen da aka yi garkuwa da su ba tare da wani sharadi ba sannan akai agajin jinkai a matakin da ya dace da bukatun al'ummar Gaza inda a idan mu muke ganin mummunan rikicin jinkai na faruwa Wata matashiya mai suna Armita Jaravan a shekaru 16 ta rasu bayan wata arangama da ake zargin ta faru tsakaninta da jami'an tsaro dangane da saba dokar sanya hijabi ta Iran a cewar kamfanin dillancin labaran IRNA a yau Asabar amma kun da ya gabata an bayyana cewa kwakwalwar Jaravan ta daina aiki bayan da ta samu rauni a ranar 1 ga watan Oktoba mutuwar matashiya Masa Amini a shekara 22 a hannun yan sandan da'a a watan Satumban shekarar da ta gabata ta janyo zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati da ta rikide ta koma nuna adawa da mahukuntan Iran mafi girma da aka gani cikin shekaru da yawa yan sandan kasar Sabiya sun kama mutane 6 sun kuma kwace makamai masu sarrafa kansu bayan wani harbi da aka yi tsakanin bakin haure a kusa da kan iyakar kasar da Hungary har mutane 3 suka mutu wani kuma ya jikkata yan sanda sun ce da yammacin jiya Juma'a sun kama tare da tsara wasu yan kasar Afghanistan su 4 da yan kasar Turkey 2 da ake zargi da mallakar bindigogi da ababen fashewa ba bisa ka'ida ba sai dai nan take ba a san ko za a tuhume su da laifin harbi ba ko a'a
Tuma sauraro baki ɗaya da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta kai a na gabatar da shirin sai Fiona Nandudu da ta ba da umarni. Dama injiniyan namu na yanzu. A wasu shirin ke muku fatan alheri daga nan Washington DC. Ku kwana lafiya sai da safe.